أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ياكم وسوء إيماني عبد الله بن عباس الله تعالى يقرأ يدادش يقول يا عبد الله إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاطمأن سمعك يا كي باور الله duk inda kaji qur'ani yace ya ayyuhal ladzina amanu to ka saurara ka nutsu dai biyu zaka ji daya ko dokan ayi ko dokan kada ayi an bayyana wannan magana ce ta Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda shi to anan ma Allah ta'ala ya maimaita wannan jumla ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani la tattakhidhu aba'akum kada ku riki iyayenku an ce aba nan kuma har ummu haddin madusu su yi guciki wa ikwanakum kar ku riki yan uwanku awliya masoya ko majibinta al'amura in istahabbu al-kufra ala al-iman matkar sun fifita kafirci akan imani in istahabbu hin iktaru idan suka zaba kuma suka fifita kafirci akan imani to kada ku rike su masoya kuma kada ku rike su ainihin majibinta al'amura wa man yatawallahu minkum duk wanda ya jibinci al'amuran mahaifansa ko ƴan uwansa a lokacin da suka fifita kafirci akan imani fa ulaika humu zalimun irin waɗannan mutane ji Allah suna cikin asalibai malaman tafsiri suke cewa wannan tana cikin ayoyi da Allah ta'ala yake so mutum musulmi ya tsantsanta alaƙarsa da shi da Allah wanda kada ka sake wani ya ma kutse wajen raba ka da imanin gaske da kai da mahaliccinka akwai al'amura da suke da alaƙa Allah bawa da ubangijinsa wanda ba a son wani ya shigo tsakani to daga cikin irin wannan al'amura akwai cikakken imani ga Allah akwai dogaro ga Allah akwai kudayin rahmar Allah akwai tsoron azabar Allah akwai neman arziki agun Allah akwai rayuwa da mutuwa duk suna ga Allah to waɗannan abubuwa da makamantansu ba a son wani ya zama mashamaki tsakaninka da Allah imaninka tauhidinka ingantacciyar aqidarka ana so daga kai sai mahaliccinka dan adam bayan Allah da manzonsa ba wa'ansu mutane da suka fi daraja a gun kamar mahaifanka daga haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai haƙƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abinda zai biyo baya kuma sai girman mahaifa sai Allah ya fara kiran mahaifa a nan domin su ne mafiya daraja da ƙima in ka ɗauki Allah da manzonsa akan ɗan adam to sai aka fara da su matkar mahaifa za su fifita kafirci kan imani to Allah ya ce kada ka rike su masoya kuma kada ka rike su majibinta al'amura to kun ga wa min duni min babi aula wanda ba mahaifi ba shi ne ku cancanta ka kaurace masa ku duba yanda annabi ibrahim alaihi salam ya zama abin misali wajen martabawa da kimanta mahaifa amma duk lokacin da za a yi wa Allah tarayya bayi wa mahaifansa biyayya in an ce a zo ga bautar gumaka a zo a fita ga shirka to shi annabi ibrahim alaihi salam baya musu amma idan ka ɗauke wannan alaƙar ta za a haɗa Allah da wani ayi wa Allah tarayya to shi annabi ibrahim mai tsantsanta biyayya ga mahaifansa an fahimci wannan har ma addu'a yake musu qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yake cewa ya baba zan nema ma gafarar ubangiji ko kuma da farko amincin Allah ya tabbata gare ka ya baba zan nema ma gafarar ubangiji Allah domin shi Allah ne yawan yafiya ne amma a daidai lokacin da aka ce kuma za a kauce wa Allah a kauce wa tsarin tauhidi to kuma ba wanda za ka yi wa da'a abu domin ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafa mana la da'ati li makhluqin bima sayyidul khaliq an fahimci wannan a can ma da Allah ya ce ku bi mahaifa ku musu da'a ku kyautata musu ka yi musu wannan kyautayen da da'a har ma malamai suka sanya wata ka'ida cewa mahaifin mutum ko da ba musulmi ba ne akwai abubuwan da yake wajibi ne akan su sai ya musu na farko ciyar da su mahaifanka koda ba musulmi bane wajibi ka ciyar da su wajibi ka nema musu gun kwana muhalli wajibi ne ka yi musu sutura wajibi ne ka kula da dauniyar rayuwar su wannan koda Allah ya kaddara ba musulmi bane a matsayinka na musulmi to wannan haƙƙi ne na haifanka kanka ballanta na kuma waɗanda ma musulman ne kaga sune min badi aula akan ku kula da haƙƙin su to lalle lalle Allah ya ce wa sahibu ma fi dunya ma'rufa ka zauna da mahaifanka a duniya cikin abin da shari'a ta tsara na kyautatawa da furci lafazi mai kyau mai taushi da sassauta fukafukan jin kai da rahama zuwa gare su da ainihin yi musu addu'a da suna da rai da bayan sun mutu da girmama abokansu da cika alƙawuransu da sadar da zumuntarsu wannan koda mahaifa sun riga ka gidan gaskiya to wannan haƙƙi ne nasu a kanka domin wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi mahaifa na duk sun koma ga Allah akwai wani haƙƙi nasu a kaina bayan sun mutu sai ce akwai ya ce as-salatu lahuma as-salatu bima'ana addu'a ka dinga yi musu addu'a rabbiyar hamhuma kama rabbiyani sagira ka dinga sa su cikin addu'o'inka cikin dare lokacin sujjada a sallah lokacin buɗa baki da azumi lokacin dukkan aikin alkhairi ka dinga sa mahaifanka cikin addu'a koda sun riga mu gidan gaskiya sannan manzon Allah ya ce ka dinga yi musu istighfari kai ta tar istighfari kana ce Allah wannan mahaifana ne warshi sannan manzon Allah ya ce ka dinga cika alƙawarinsu ka san mahaifanka sun yi alƙawari kuma Allah bai kaddara musu cika alƙawarin musu kuma ka cika wannan alƙawarin abu na gaba manzon Allah yake cewa ka girmama abokansu duk inda ka san wani aboki mahaifinka ne ka girmama shi ko mahaifin iya dare ko mahaifin bashi dare duk inda ka san wancan kawar giyacimar ka ce ka girmama ta ko giyacimar tana nan dare ko ba ta dare wannan kuma misali ya fito fili ga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da shi wata rana daga garin Madina za su tafi garin Makka da shi da almajiransa ya yi hawa akan doki da 'yan rakiya can ana tafiya sai Abdullahi dan Umar ya gano wani mutum a can gaba ya tafiya a ƙafa wanda mutumin bai yi mana shuhura a cikin sahabbai ba da yawa ma daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas ba su san shi ba da shi Abdullahi dan Umar kai Abdullahi dan Umar da ya gano shi sai ya sauka da kan abin hawan sai ya ce a ja abin hawan a kaiwa wancan bawan Allah ya hau a lokacin almajiran Abdullahi dan Umar suke taimamaki waye wannan kuma Abdullahi dan Umar waye wannan wanda har zaka sauka daga abin hawa ka bashi mu ba mu san shi ba sai ya ce a'a kana wuddan li Umar ibn al-Khattab yace wannan da na bashi abin hawa na hawa abokin babana ne na san suna da abota da shi da babana Umar dan Khattab ku duba sahabi ne ba babban sahabi a lokacin mai daraja mai kima wanda tun manzon Allah iya nan da rayuwarsa yake fadar maganganu na alkhairi kan Abdullahi dan Umar amma ya ga abokin baban shi wanda bai shuhura a cikin sahabbai ba ya sauka da kan abin hawan sa ya bashi ya hau ki ya gummace ta faka ba domin takrim sadiqihima girmama abokan mahaifa iya cikin abin da zaka sauke haƙƙi bayan sun mutu wannan wajibi ne ba wai lallashin ka ake ba ba kuma wai lallaba ka ake ba a dole ne idan har kana so gama da duniya lafiya sai kai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankati ma yake cewa ridallahi fi ridal walidi duk wanda yake son Allah ya yarda da shi to sai mahaifan sun yarda da shi duk kuma wanda yake sanya da fishin Allah to ya dinga kokarin batawa mahaifansa rai a duk lokacin da ka dugunzuma rayuwar mahaifanka ka je ya musu damuwa da bakin ciki da bacin rai to Allah ma iya cikin fishi da kai ba abinda zaka yi ka wange lafiya a gun Allah subhanahu wataala kuma ya ƴan uwana ku sani cewa iya daga cikin abinda malamai suka ce duk inda dan adam yake mutum musulmi rayuwarsa ta shiga wani hali ya yi nan a toshe ya buga nan a toshe yayi saman yayi kasan duk babu kullun rayuwar matsi take masa to malamai suna cewa ya gaggauta zuwa wajen mahaifansa ya nemi gafararsa. Babu shakka waye Allah ya bata musu rai koda ba su nuna masa ba. In kuma sun mutu, wannan abubuwan da manzon Allah ya jiro ya dora wa kansa wajibinsa ya sauke su. Girmama abokansu, sada zumuncinsu, cika alƙawarinsu da yi musu addu'a koda ba sa duniya. In kuma suna duniya ka gaggauta zuwa ka tuba ka nemi gafararsu, kuma ka dinga kamun kafa akan su yi ma addu'a. Dan domin addu'ar mahaifa kamar yankan wuka ce, ba ta faɗuwa ƙasa banza. In dai mahaifi ya ce ma Allah ya yi ma albarka, wallahi sai kaga albarka. Idan mahaifi ya ce Allah ya yi ma albarka, wallahi sai kaganta. Ba yanda za a yi wani gaba yanka nuna ba zai yi ba. Sirrin gamawa da duniya lafiya da sirrin zaman ka lafiya, a dinga neman taɗe ka ana hangi za ka arayi kana nan jiya yau, wallahi akwai sirrin ba mahaifa ce. Kai in takaice muku wani karamin tsafi da shirka, in dai kuna gutam da mahaifanka wallahi ba zai tasiri a kanka ba. Ke dai a dinga jehowa Allah ya sa malaiku suna turewa, amma ba zai tasiri a rayuwarka ba. Amma matukar kuna da matsala da mahaifanka, ba abin da za ka dafa ya albarka, ba abin da za ka sa a gaba ka kimansa. Kullum wahala, kullum bala'i, kullum rayuwar ba za ta yi ma daɗi ba. To duk matsayin mahaifan nan, amma idan abu ya zo haƙƙi na Allah an ce su ɗin, kar a ɗora musu haƙƙin Allah a kansu, domin su ba abin bauta ba ne. Girmamawa, mutuntawa, martabawa, da yi musu duk abin da zai faranta musu rai, da kiyayar abin da zai ɓata musu rai. Akwai Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu, wata rana sai ya ga wani mutum da wata gyatuma a kafadarsa, iya ɗawafi da ita a ɗakin Allah, iya giyawayawa. Da ya gama ɗawafi ya gaji, sai ya sauke gyatumar a gefe, sai zai samu Umar ɗan Khattab a zaune a ƙarƙashin Ka'aba, sai ce ya amirul mu'minin hadhihi ummi, ya ce ya amirul mu'minin wannan gyatuma ta ce ba za ta iya aikin haji ba, amma ni nake ɗaukan ta a wuya duk inda ake aiki na jinai da ita. Shin haƙƙinta na ita gyatuma ta ce na sauke mata? Yake tambayar Umar wannan, yake to da zauna ka ji labari ka ji. Yake cewa a ɗauko yunƙurin naƙudar da aka haife ka, naƙuda ƙwaya ɗaya nishin ta ƙwaya ɗaya, a kasa nishin naƙuda ɗaya sau 70 baka biya ta kashi ɗaya ba, ballantana ka ɗaga ido ka ka mata wani abu. Goyon cikin ka wata tara da yunƙurin naƙudar ka da bala'in da ka jefa ta da rashin zaman lafiyar da ka sata, ba ma duk ta su ake yi ba. Yunƙurin naƙuda ɗaya daga cikin nishin da ta haife ka, a ɗauko ɗaya a kasa kai sa bai ko ɗaya baka biya ta ba. Ba abin da za ka yi wa mahaifanka illa ka bi su ka faranta musu rai, sannan kuma ka dinga yi musu addu'a bayan su mutu. Wannan shine zaman ka lafiya. Amma wallahi duk kuɗinka, duk mulkinka, duk iliminka na addini, in dai kuna da matsala da mahaifanka ba za ka ga daidai a rayuwarka ba. Kuma shi mahaifa suka ce tsakaninka da su dinun wa dainun ne. Haka malamai suka ce dinun wa dainun, bin su da musu ɗa'an da kyautata musu addini ne. Kuma duk abin da ya shiga tsakaninku da su ba shi ne. An fahimci maganar? In ka bi su ka musu ɗa'a da kyautata wa din, ka yi addini Allah zai biya ka. In kuma ka saba musu ka ƙuntata musu dainun bashi, sai an biya musu. Wallahi ko ɗanka ko jikinka sai ya biya musu. Wani malami yake ba mu labari cewa akwai wani wanda shidan ya hau kansa suna ta rigima da mahaifansa. Wata ran ko ƙwaya ya sha ko baya cin hayyacinsa ne, har yake nema ya rumbaci babansa da kokowa. Haka ta faru, aka zo kai ka tsakaninsu. Shi ma ana nan yau minal ayyam ya haihu har ɗansa ya girma. Wannan kakar tasu mahaifar mahaifinsu tana nan da rai bata mutuwa. Ɗan shi ma wata ran ya saɗi wannan ɗan da yi wa ubansa rashin kunya, ya buga shi da ƙasa ya taka shi zai ɗauko hannu ya bari shi. A'a, bai mari babanka ba kai makar ka bari shi, kai bai mari baban shi ba kai makar ka bari shi. Kaga dainin din ya tafi ta kenan. Dai saboda ka musamman matasa, wallahi duk wanda yake da mahaifansa guda biyu to duniya bata kare masa ba. Akwai sauran gyara iya da dama,
ko ɗaya ne ko uba kowa in dai suna nan dare akwai sauran gyara baka bakara ba ka koma su yafe ma ka nemi yartusu ka kyautata musu in kuma kai su a duk biyu suna nan to aljannaka ta duniya da Allah ya rubuta suna nan sai dai kai ne ka watsar da wannan damar da Allah ya baka saboda ka mahaifa haƙƙin su iya da girman gaske mu kula kwarai da gaske wajen musu da'a da kyautatawa har mu nemi yardarsu abun Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala yake cewa ko da mahaifanku ne suka zabi kafirci akan imani kada ku yi musu da'a ko da ƴan uwanku ne suka zabi kafirci akan imani kada ku yi musu da'a wa man yatawallahu minkum fa ulaika humu dhalimun duk wanda ya zabi ko ya jibanci al'amarin mahaifansa da ƴan uwansa bayan sun fifita kafirci akan imani to wannan iya cikin mutanen da suke azzalimai inji Allah subhanahu wataala sai malaki cewa wannan tana cikin bi mukuta dal iman bi an tawallu minkum bihi wa ta'adu man lam yuqim bihi duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah a bi shi a mai da'a duk wanda yake Allah ya ki manzon sa to ba kai bai masa da'a allazi aqraba an-nasu ilaykum ga mahaifa wanda sune mafi kusanci mutane akan ku wa ghairihi min babi aula wanda ba su ba sune fi cancanta kada kai da su zurma ka cikin safan Allah kai shirka ko kai kafirci ko kai ta'addanci akan su fala tattakiruhum awliya kar ku rike su majmun da al'amara matkar inistahabu ay iktaru al-kufr ala al-iman har in sun fifita kafirci kan imani a abu na gaba kun ga dai mahaifa aka ce ga irin girman haƙƙin su ga irin martaban su da kimar su to a yau a garabiya waɗanda suke sa ƴan ta'addanci ba mahaifan su bane iyayen gidansu ne a siyasance ko al'amari na duniya a dau hayar ka zama to kai ne mai rubuta shari a Facebook ka ga ma a jaba ku kudin data aikin ka kenan kana da uban gida shine yake baka yanda zaka yi to ka sani ko babanka ne saka wannan ba za ka mai da agun ba wani ne zai dau shata aje a kashe wani ko aje a ciwa wani mutunci akan al'amara da duniya a dauke ka ka sani kana bin umarnin sa kana tsoron saba masa to ka sani a lahira da kai ne he kowa ya tsine ko albarka kuma sai kowa ya ga karshen kowa kuma sai kowa Allah ya zartace shi tunda mahaifa ma an ci irin wannan aikin karka musu da balantana da mahaifi ba sai ku kula ku san waɗanda za ku kira iyayen gidanku da kuma irin da'ar da za ku yi musu domin zama na duniya da abin da ya kammala wannan Allah rama aya ta gaba mun tsawaita aure
qul in kana aba وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
الله تعالى يقول إن كان آباؤكم إن أشقيتي har in mahaifanku sun zamto wa abnaku da ƴaƴanku wa ikwanuku da ƴan uwanku wa azwajukum da matayanku wa ashiratukum da danginku yini ashira wa amwalun iktaraftumuha da dukiya da kuke tsururu tattarata kuke kokari da wahala ku tara dukiya shine wa amwalin niqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke jin tsoron durkushewarsa kuna lallaba kasuwancin ku kuna ririta ce ba ku kuna jin tsoron jari ya kare wa masakinu taradawnaha da kuma gidajen ku wanda kuke kaunarsu wanda kuke zauna a ciki domin kun musu gini mai tsada kun shirya musu kayan alatu da liyafa ciki in har waɗannan abubuwa guda takwas nan da Allah ya lissafo a wannan aya ahabba ilaykum minallahi wa rasuli kun fi son su ko kun fi kauna ɗaya daga cikin su akan Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadi wajen daga addinin Allah to sai Allah ya ce fa tarabbasu ai intaziru ku saurara ubai ai ko babanka ne cewa ne saurara wane kaza 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 ha gani ai dai kana da imani wallahi ba za ka iya bacci ba to balantana Allah mahalicci ce ku za ku gani ku je ku gani in har kun fifi da ɗaya daga takwas sunna akan kaunar Allah akan da'a wa manzon Allah akan son ci gaban musulunci sai Allah ya ce fatarabbasu wa ta ya'ti Allah bi amri ku je ku dakata har Allah ya zo da al'amarinsa daga gare shi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin babu shakka Allah ta'ala baya shirin mutane fasikai duk wanda yake aikata ɗaya daga cikin wannan Allah ya sa masa suna fasik kuma Allah ta'ala ba zai shirye shi ba an fahimta kun ga aka ce aba uku an ce aba ad-dakil fiha hatta ummu had har mahaifan masu yi wuce mahaifa mata aba mahaifa maza ummu had kuma mahaifa mata duk sun yi wuce sannan kuma abuna uku kaga aka fara da usul aka ta yi furu dan adam dama iya da usul iya da furu usul nashi shine mahaifansa kakanninsa kakannin mahaifansa har zuwa kasa so ne usul furu kuma ƴaƴa jikoki su har zuwa sama iya tsakiya tsakanin usulun da furu to sai aka fara da usul naka foundation naka jijiyoyin ka aka fara da su sannan kuma aka zo aka yi reshen ka abin da ya bubbugu dalilin ka yasa dan adam wannan tsakanin guda biyu ba shi da abin da yake su kima a duniya mahaifa sannan kuma ƴaƴa razun da muke tattaunawa da wani daga cikin dalibai na ilimi a wannan garin yake cewa Allah ya mai arzikin zuwa Jami'atul Islamiyya ta gire Madina yayi digirin sa na farko kuma alhamdulillah ya fita da kyakkyawan sakamako yace har wa an so daga cikin malaman sa suna cewa yayi nemi karatu na digiri na biyu za a bar shi domin iya da kokari kuma suna jin dadin mu'amala da shi sai ya tuna cewa fa a Najeriya iya da aure iya da yaya wajen guda uku zuwa hudu sai yake cewa idan zai dore karatun masters din nan to babu shakka hankalinsa ba zai kwanta akan yaransa ba an fahimci wannan sai yace tunda yayi wannan farillar ta an gama ya sauke ta to alhamdulillah ba ya dawo gida kuma in Allah ya bashi dama a gidan ya kara kuma na jinjina masa wallahi naga basirarsa sosai domin shi wannan karatun da zai kusan rayuwarsa zai yi wa kansa zai yi wa amma kuma sauke haƙƙin ƴaƴansa wajibi ne kai shi idan ya samu matsala wajen tarbiyyantar da su abun Allah ba zai kai ba zai sha ba ruwan Allah da digirinsa da masa'ansa da PhD-insa ba ruwan Allah da wannan Allah ya dora masa kula da tarbiyyar ƴaƴansa dole sai yayi wannan saboda haka hatta ƴaƴa idan har son su zai raba ka da Allah da manzansa ka rabu da su ko an fahimci wannan to sai malai ke cewa bayan mahaifa ga ƴaƴa sannan kuma abu na gaba bayan wannan sai ƴan uwa wa ikwanuku ku duba martabar ƴan uwa ita ce ta zo ta uku mahaifa masu daraja na farko sai ƴaƴa sai ƴan uwa yanzu yaya muke da ƴan uwan mu a junan mu wani ba shi da abokin gaba kamar ƴan uwansa a yanzu dan uwanka da kake uwa ɗaya uba ɗaya wani ko magana ba sai akan duniya dan uwan da in ta je ta dawo zai iya gadonka kai ma in ta je ta dawo zaka iya gadonsa amma shi dan ya shiga tsakanin ku ya raba ku wa'ansu kuma akan mata da sai da ka gyaru ka zama mutum suka san ka aure su amma macen kai ba sai ta raba ka da dan uwanka nawa akai ba za su kirku ba mace ta yi sanadiyar raba su kace da ƴan uwansu wallahi wanda ita macen ba ma ki dadi ne ya kawo ta idan ka talauce ko ka tsaya ce za ta yi dashi da barka amma har ita din ka kasa gane matsayin dan uwanka da mutuncinsa da kimarsa har ka bari mace ta ganka a kasuwa bayan ka girma bayan ka zama mutum sannan ta so ka auro ta har ta raba ka da dan uwanka akwai haƙƙi na iyalinka na dole amma akwai haƙƙi na ƴan uwanka ƴan uwa fa Qur'ani cikin suratul Isra Allah ce ƴan uwa suna da haƙƙi a dukiyar da Allah ya baka وآتي ذا القربى حقه والمسكين
وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
الله يجي وآتز القربى حقه كبيوا دينجنك ينقوانك حيك ينسو تكين دوتي لكم الله يجي رأي أبند حيكي معنى ينبك باصب أقوي ور الله سياتي بيك على هرا دمين حيكي إن الله يؤدى كل ذي حق حقه dan uwanka uwa daya uba daya uwa daya ko uba daya ko dan ummanka ko dan babanka ko dan kawunka wallahi suna da haƙi a duke da Allah ya ma suna da haƙi akwai haƙin zumunta akwai haƙin yan uwantaka akwai Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da ita kaga ba ma a ce yan uwantaka ce ta karaba ba yan uwantaka ce ta auratayya wata rana ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta halatta ya halatta na dau zakkar dukiya ta nabi wa miji na inji Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud sai manzon Allah yace ya halatta ladan bi mu Allah zai baki ladan kin fidda zakka kuma da ladan zumunci sai manzon Allah ya nuna cewa kusancin su da mijinta akwai doriyar samun lada akan ta bada zakka wanda babu wani alaka tsakanin su to balantana dan uwanka balantana dan uwa wanda shi dan da yawa yake tsakanin yan uwa yanzu da yawa a dinga zuwa zaurukan malamai neman sulhu a kirawa na a zauna da wani a zauna da wani duk kuma akan abin duniya ne kawai so da kuma kula yan uwa suna da muhimmanci kun ga anan ayar Allah nan ba ta uku ya ba su aba'ukum abna'ukum sai ikhwanukum an fahimci wannan bayan ikhwanukum kuma sai azwajukum matar taka da ta raba ka da dan uwanka ita ce ta biyo baya kuma ko ba ga bane ba kaga babban dalil ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu ka dau mai daraja ta uku ka mai da daraja ta karshe ka dau kuma mai daraja da bata kai ta ba kuma ka zo ka bata wancan ko ka kai zalunci an fahimta Allah ya ce wa azwajukum da matayen nauku wa ashiratukum da danginku ƴaƴan ummominku da kawunninku da babbanninku su ne ashira wa amwalun iktarabtumuha da dukiya an ce amwalun iktarabtumuha ai iktasabtumuha wa ta'ibtum fi tahsiliha duke da kuka shawo wahala tun daga dako da tura waye da wahala da jikun goshi kuna tayi har ta taru sai malaman tafsiri suka ce kasaha bi zikir لانها ارغب عند اهلها ان كيبانچه دوكيا اما ته hanyar wanda ka wahala ka tarata ku gane balagal qur'ani anan da aka ce amwalun ba ko ce amwalun din ba in kitarabtumuha wanda ta wahala ka tarata dukiyar ke da kauya ta sosai sannan ta taru to ka duba kaunar da zaka yi mata ta bi dukiyar da baka sha wahala baka same ta an fahimci balagal dukiyar da ka shawo wahala ka same ta ai ka bi son ta da kawalanta akan dukiyar da baka shawo wahala ka same ta ba shine ka sahabi zikir lianha argabu inda ahliha wa sahibu wa ashadu hirsiha alaiha ma abuci wannan dukiyar ya fi tsananin kudi akan ta mai manta atihil amwal min ghairi ta'bin wala kaddi kan wanda dukiya ta zo masa ba tare da wahala ko wani kokarin shi ba ko shi yasa Hausa suke cewa dukiyar gado ba ta da albarka haka suke fada ko ba haka bane ba da wahala tare da bane kage idan ku dau wannan istilahin na malam Abdurrahman Nasiru Sa'idi to iya so yace maka duk dukiyar da ka same ta ba wahala baka san wahalar ta ba to kuma ba za ka san ciwon kashe ta ba yasa zaka mutun an bashi miliyoyin kudi na gado amma ka bashi wata uku wata wani sangare da a ce da koyayi yayi noma yayi kiwo ya sha wahala yan fahi suka tare shi ya sha wani kuma a karya shi dukiyar ta taru a haka wallahi ba zai kashe ta da ruwa an bai tsana da kyau to wannan shine hikima malaman tafsiri na dauko wani abu alqur'ani ya kara taudihin sa ga al'umma amwalu likita rabtumuha dukin da ka shawo hala hatta fi wanda baka shawo hala ba wajen tattalinta da kiyaye ta to dukiyar duk wahalar da ka shawo wajen neman tattara ta din a sa ta a cikin lissafi sai Allah ya ce wa masakin wa tijaratun takshawna kasadaha da kuma kasuwanci kana lallaba kasuwancin kana tsoron karyewarsa duk inda gazjarin zai kare to ka dinga fafutuka a je baka addu'a a can ka je can ka toshe can ka toshe can kana dai lallaba jarin ka iya na kare kare in wannan jari shi ma iya cin abin da kake kauna da su sannan wa masakin tardawnaha da kuma gidajen da kuka yarda kuka aminta kuke ganin martaba su da kima su a gunku duka wannan abubuwa guda takwas in ka dauko tun daga mahaifa yaya yan uwa mata dangi duke da ka sha wahala ka tara ta jarin ka na kasuwa da gidajen ku na shiga ku kirga abubuwa guda takwas kenan in dukkan su ka jimlace su a gudaya ko kuma a daya bayan daya a cikin su ka gabatar da soyayyar wani akan Allah da manzansa da ci gaban addini to sai Allah ya ce ka je za ka gani kine fatarabbus intazir ko saurara Allah ba zai gane ku kun fahimci fikihin ayar ana son tun daga mahaifa yaya yan uwa mata dangi dukiyar da ka sha wahala wajen tara ta jarinka da kake riritawa da gidanka na shiga na kwana to an ce kada daya shiga gaban Allah da manzonsa kada daya shiga gaban Allah da manzonsa da ci gaban addini duk inda za a samu kilashin tsakanin son Allah son manzon Allah son addini da daya daga cikin wadannan da kai wanda kai da shi shine alamar kana da imani a fahimta lalle akwai aiki yanzu nawa ne ba za su kirgu ba a kan su gabatar da haƙƙin sallah guda biyar aini sai kaso su da halarsu nawa ne suna ƙoƙarin aikin ginin gida ko shago a kasuwa ko fulaza sai ta hana su alkhairi zakkar ma take fita daidai nawa ake samu kaga ahabba ilaikum minallahi wa rasuli in dai harakan tana faruwa gare ka to ka fi son su akan Allah da manzonsa kuma kana cikin wanda Allah ya ta'ala ya baku talala yace fatarabbasu ku saurara ku yadda zan yi da ku ya Allah yasa a galibiya zaga abubuwan duka ba su da albarka domin muna fifita su akan Allah da manzonsa da cigaban addini ku dauko yaya wani akan san ƴaƴansa ba abin da ba zai yi ba ƴaƴa wanda kullun gashi na ana ta wahala biya musu kudin makaranta dinka musu uniform sai yi musu littafi wacce tsiya amma su ne kuma haddasa nan samu bakin ciki da hawan jini tun a duniyar ma ba sa sauke haƙƙin da yake kansu ba sa iya sauke kuma a kansu sai ka bata da kowa kai ƴaƴanka ne an samu musu ido kar a dami yayanka akwai masu fatar wannan farashi ai yayana ne ina ruwanka da su to lalle ilallah wannan ka fi son su akan Allah da manzonsa malamai suke cewa lokacin da Allah ta'ala ya biyo annabi Ibrahim alaihi salama haihuwa iya dan shekara 120 bai haihu ba sai dai kai wannan matsayi Allah ya ba shi haihuwar annabi Isma'il alaihi salam iya kaunarsa sosai da Allah ya ga kaunar da annabi Ibrahim yake wa ɗansa tana nema ta zama mai matsala sai Allah ya ce ban mai jarabawa mu gani sai ya gani a mabarki aka ce yanka ɗan to an gane ko falan ma balaga ma abu sa ya kala ya bunayya inni ara fil manami alli asbahuka
ma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami an أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
Allah ke ba mu labarin Annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da dan sa ya fara tayashi aiki ne balaga ma'ahu sa'ya ya tafiya da shi ya fara aikin sa ya fara rage masa ayyuka sai Allah ta'ala ya nuna wa annabi Ibrahim mabarki ya yanka wannan dan kuma kun san mafarkin annabawa gaskiya ne duk abinda ba annabi ya mafarki to haka ne abin yake ba wani abu a ciki yace ya bunayya inni arafil manam ya kai dan dana ni an nuna min a mafarki anni asbahuk cewa ne yanke ga fanzur ma za tara me ka gani me za a yi me shawararka dan da yake dan kwarai ne irin albarka sai ya ce ya abati if almatuma ya babana ka aikata abin da aka baka umarni sattajiduni insha Allahu min as-sabiri in dai ni ne in Allah ya yi da zaka sami da cikin masu hakuri ko shure-shure mai karfi ba zan yi ba dan karga wahala zan roki Allah ta'ala ya bani hakuri an fahimta falamma aslama lokacin da su biyun dan da uban wannan alfu tasniya kenan su biyun da suke mekawa Allah wuya shine falamma aslama shi uban ya yadda zai yanka dan ya yadda za a yanka shi kowa ya meka wuya watallahu liljabin ya fuskanta shi ya fuskanta da shi wani dutsen da zai yanka shi a karkashin sa sun sallama sosai an ce ma ya jawo wukar zai daura wana dai na barkin kai Ibrahim an gane ko inna kazalika najzil muhsinin haka ne muke kyautata muke sakamako ga mutane masu kyautatawa Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshi shi annabi Isma'ila da wani abin yanka mai girma an ce wa fadainahu bi zibhin azim sai aka fanshe shi da wani abin yanka mai girma daga Allah to ai na aka samu abin yanka ha daga yana yazo dole sai an sama mai guwai daga yana aka kawo shi wa an su malaman sun ce qurban din da ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adamu ya bayar fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar wanda aka karbi wannan qurban din nasa to shine ya zama abin da aka fanshi annabi Isma'il dashi haka wa an su malaman suka ce an fahimci wannan sannan Allah ta'ala ce inna hadha la huwal bala'ul mubin babu shakka wannan jarrabawa ce mai girma muka yi ma annabi Ibrahim to kun ga dan sa da yake so aka ce ya yanka shi kuma mai ka Allah ya zai yanka shi to amma yanzu dan ka sai ya zage ka amma ba za ka iya bulale shi ba ya zage maman sa kana ji ku yi baki a gida ya ana ku sakat amma ko tsawa ba za ka masa ba domin tsauna da kake masa da son sa kake ma akan me nan da zai saka kuka an ga sake ya saka bakin ciki da kwana da damuwa kai in haka babanka yayi ma zaka zama a yanzu zaka zama irin wannan matsayi duk yan shekara 45 40 35 ai irin rukun da mahaifan masu kama wallahi ba ina rukun ba irin wannan rukun bane ba suna da abin suna da inda za su yi mana gatan su kake yi mana da mun duniya ta tarbiyantar da mu nan gaba kai ma ka zama to wanda al'umma za su amfana da kai amma wannan soyayya da muke wa ƴaƴan mu a yanzu nan soyayya ta yi yawa za a ga matsalar ta sai a gaba tunda kowa ya yadda ya yadda ya amince ba irin wannan rukun aka masa ba irin wannan aka yi ba ba irin wannan aka ba malaman tarbiyya suna cewa daga cikin abin da zaka tarbiyantar da ƴaƴan ka ladabtar da su akwai yanayin da kana da ikon kai musu wani abin a wani lokaci suka ke kai musu ka janye ai ba lalle bane kullun kuna tare da su akwai lokacin da zaka mutu ai kuma zaka mutu zaka bar kananan yara ka tarbiyantar da su da nuna musu cewa gatan fa ba kullun yake zuwa ba wata ran asamu wata ran arasa wata ran kana da shi rike bakin aljihu wani iya cikin tarbiyyar da zaka yi wa yara to koda yaranka ka so su fiye da Allah da manzansa da cigaban addini to Allah ya ce ka saurara zaga abin da zai faru gare ka an fahimta sannan bayan yaya ga ƴan uwa ga mata wanda suke raba ku zumunci da yawa da ƴan uwanku ga dangi ga dukiya musamman dukiya dukiya nawa ta raba ga Allah da manzansa ba ma wai ka sauke haƙƙinta ba a'a a neman nata ma ta raba ka da Allah da manzo domin kai abin da Allah ya haramta wajen neman kuma ita duk tambayar da za a yi akan dukiya kiyama tambaya ce guda biyu hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake cewa manzon Allah yace la tazalu kadama abdin yawmal qiyama hatta tus'alu an khamsi sai an ma tambayar kan abubuwa guda biyar
sannan kafarka za ta cira ta daga gaban Allah ka tafi aljanna. Akwai tambaya kan dukiya, ita tambaya a dukiya ma kala biyu ce, min aina taksaba wa fima anfaka, ta ina ta shigo kuma ta ina ta fita. Sai kai wa Allah bayani, ko kafi kowa kudi a unguwanku ko a garinku ko a Najeriya, to wannan yawan kudin kullun ka dinga kwana da tashi, sai Allah ya tambaye ka ina ka sami su a ranar alkiyama. Ka kwana ka tashi kuma duk abin da ka kashe sai kai wa Allah bayani, ta ina ka kashe su. In gunda suka shigo gune mai kyau haka ake so, to in gunda suka fita akwai almubazzaranci ciki, wallahi baka ci jarabawa ba. Kaga dai dukiyar ka ce kai ka samu ta kace, amma an ka kashe su ta hanyar da Allah bai so, nan ma baka fita gun Allah ba. Wata rana Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ya ba da wata koyarwa, ya je wani aikin haji ne, ba abin da ya dauko, ba abin da ya yi guzuri a Saudiya, sai littafai kwaya biyu. Yesu ya sanya su a hamar ta sayarati, da ya zo gunda ake cikin custom ne, immigration ne, wata tsaya ce, duk gunda aka ga ya zo ya ce kawai ya wuce ya tafi ya tafi, har ya je shiga jirgi aka ce kawai shiga jirgi ya zauna. Can ya shiga jirgi ya zauna, can sai an shafi minti 30 ko awa ɗaya, daga wani alaji ya shigo cikin jirgi iya ta share gudu, can ma kaga wani ya shigo da kyar, sai da aka gama kowa ya shigo jirgi sai ta hitsi. Ya ce ya bayin Allah, kun ga yanda ni na shigo cikin jirgi ba wanda ya tsare ni. Sai suka ce a mallam ai kai Saudiya ta san ka, ai ba su sun baka lambar yabo ba, ai sun san ka, yasa ya ce a ba wannan bane. Ya ce wallahi ba kayan ba dauko kayan kowa ba, yasa ba tsare ni ba, littafi biyu na dauko kawai ga su a hannuna, amma ku dalilin da yasa aka tsare ku kun dauko kaya kun daure a jakakuna, sai an bincika an gani. Ya ce kun ga wannan abin da ya faru, ana a lahira ma ka za ta faru, duk wanda ya je lahira ba kayan kowa a gunsa, wallahi aljanna zai tafi. In ka je lahira da kamakaman mutane, wallahi ba za ka haye ba. Haka mallam Abubakar Mahmud Gumi ya faɗa, an fahimci wannan shine wa amwalun iktaraftumuha, wata dukiyar sai an yi tsafi, sai an yi sihiri, sai an yi binne binne, sai an yanke yanke, ba na shari'a ba ake tara ta. Wata dukiyar sai an ki Allah, an ki annabi ake tara ta. Wata dukiyar sai an ci haram, an hada da riba, an ki bada zakka take taruwa. Me amfani ta wannan dukiyar? Ba ta da amfani, za ta zama azaba tun daga kabari, wallahi za a gane kuskurenka tun daga kabari, za a maida ta kunama miciji ta dinga zuba ma dafi tun daga kabari har zuwa tashin alkiyama. Kuma Allah ya ce a kiyama za a narka ta zama dalma narkakkiya ta wutar jahannama, a dinga danawa mai ita, a fiske da goshi da baya, a ce haza ma khanastum li anfusikum, abinda kuka boye ku ibada haƙin Allah kenan, fa zu kuma kuntum takrizun, yanzu zakkar ma ta dole kashi ya shigo cikin ta. Ku biki, akwai wanda yake faɗa mana in ya fidda zakkarsa sai ya je samu wani abokinsa, sai ya biya wa iyalin abokin dukiya mai yawa kamar 500,000 ko miliyan, ya ce wallahi na ɗan fidda zakka ne, ga shi iyalin ka su ɗauka, matarka da 'ya'yanka. Shi ma fa yayi haka ne, domin shi ma Alhaji wani in ya fidda zakka ya je gidansa mai wannan biki, ba dan Allah ya ba su ba, biki ne yi, ya zuba a dahe, shi ma in ya fitar ya je ya zuba mai gidansa. Ya san dai ba zai iya bawa matarsa zakka ba, haramun ne, ba zai yi ba, sai dai ka mata kyauta, ka mata alheri, amma ba za ka bata zakka ba. ‘Ya’yanka da kake ci da su, matuƙar ba ka ware su, kowa ya kama gabansa, ba za ka ba su zakka ba. Iyayenka an kai kake ɗaukar ɗawainiyar nauyinsu, ci da sha da komai, ba za ka ba su zakka ba. An fahimta? ‘Yan uwanka an kai kake ɗaukar nauyin mutum 100%, ba za ka ba shi zakka ba. Haka yaranka. Amma duk wanda ka sallama, ka ba shi tukunyarsa daban, ka ba shi jarinsa daban, su za ka ɗaukar zakka ka ba shi. To saboda haka wa'ansu haka suke. Wa'ansu kuma sai su fidda zakka su gina masallaci. Wani ai mugunta ce. A wanda Allah ya ce a biyawa zakka mutane takwas ne, ba sa masallaci a cewa. Wa'ansu ma sun ce da aka ce wa fi sabilillah, shine aka dan ba da wata kofa, shi ma sai an yi ta zagaye fa. Ba tare mai an yi ta zagaye can, ya ce wa ku fi sabilillah, ba masallaci ya ce. Amma a cikin waɗanda Allah sunan mutane ya kama, mutane ya ce ka bawa. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
الله يجي إتصدق إتصدق الصدقات وأنا إنما الصدقات وإنما الزكوات للفقراء نفر كوني بقيري mutumin da bahi da cin yau da gobe sai ya fita ya nemo zuci to iya cikin nan ba wanda za a dau zakka ba shi sannan wal masaki wa an sun ce masu nakasa kaman makafi ko guragu ko kurami ko wanda nakasar za ta hana shi neman abinci to an ce shi ma iya da haƙƙi a cikin zakka ba shi wal muallafati qulubuhum da wanda ake lallashin zuciyarsu akan ana tsoron sharrin su addini ko ana so su yi ko addini domin karkayin su akwai jama'a da yawa za su karba
al-amilina
ya sunni al-amilina alayha to na uku al-amilina alayha masu aiki wajen tara zakar an bayyana inda suna aiki wajen tattara zakar da sarrafa ta da bayarwa da su ma suna da haƙi a ba su zakka a ciki sannan mu'allafat qulubun wadancan amma lokacin Umar dan Khattab ya ce wannan ya zama musulunci baya bukatar su ya kashe wal mu'allafat qulubu ya ce ba za a ba su ba yanzu mulunci musulunci ya kai karfin da ba wanda yake jin tsoro amma da ana jin tsoron su ana lallaba su sai a shi musulunci ce a ba su domin a toshe musu baki amma da musuluncin ya karfafa sai Umar ya ce ba za a ba su shine wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab da wanda aka daure su bayi na musulmai a je a fanso su da dukiyar musulunci shine wa fir riqab wal gharimin da wanda bashi ya musu daurin minti sama da kasa amma bashi na gaskiya ba bashin ƙara aure ba ba bashin gasar gina gida ko siyan mota ba ba bashin nama da kifi da kwai ba a'a bashin jinya bashin tuwo da bashin gidanka ya rushe to wannan in dai su ne suka yi nauyi kan ka kasa biya aka binjin a ga su din ne to za a iya daukar duke zakka a biyan soka inna wal gharimin wa fi sabilillah to sai aka zo fi sabilillah ana aka bude kofa amma ɗaya daga cikin malamanmu malam Adam Muhammad da kuma iyadan da rayuwarsa wata ne yake cewa fi sabilillah ma ba wani abu wanda bai shafi dan daga cikin sa ba abin da ya shafi daliban ilimi fi sabilillah ne abin da ya shafi a taimakin marayu dau nauyin karatun su asiri musulunta tafai asiri tafan addini addu'awa a karfafe ta duk shine fi sabilillah bai bada wannan kofar a gina masallaci ko makaranta a ci ba bai bada wannan kofar ba ko manyan malamai sun tafi akan wannan rayi kuna ji ko yawa ko ba mu ba ta laga hakin su kawai wa bunna sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim to shine wa amwal liki tarabtumuha sannan wa tijaratin takshawna kaza da kasada da kuma kasuwancin da kuke ji tsoron rushewar sa wa masakin tardawnaha da gidaje da kuke kaunar su kuke yadda da su in dai har ɗaya daga cikin wannan ukun zai raba ku da Allah da manzonsa ko kun fi kaunarsa da Allah kun fi kaunarsa akan Allah da manzo da yada addinin musulunci to sai Allah ya ce fatarabbasu hatta yati Allah bi amri ko je ku jira hatta Allah har Allah ta'ala zai zo da cikin zai zo da al'amuran sa gare ku domin Allah baya shiri mutane fasikai daga karshe Abdurrahman Nasiru sai yake cewa wa hadhihi al-aya karima wa hadhihi al-aya karima أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وأن آياتنا واجب تدنوه قونار الله دا منزنسا وعلى تقديمها على محبة كل شيء أقبات دا قونار الله دا منزوه أكان صن كومي وعلى الوعيد الشديد دا كما نركم أزابا مثلني والمقت الأكيد دا بشن الله ميكوري على من كان شيء من ذلك أحب إليه من الله ورسوله أكان وان دي او دي تكين تكوتن نيكي صن صفيه دا الله دا منزن الله دا كما جهالي في سبيل الله wannan comment ne na Imam Nasiru Sidi karkashin wannan aya ana mana ishara lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa zamu samu matsaya anan insha Allah abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya samu lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya shirya da mu da zuriyarmu ya ba mu guzurin imani a rayuwarmu muna roƙon Allah ta'ala waɗannan abubuwa da aya ta mana bayani Allah ta'ala ka ba mu ikon saisaita ƙaunar su yanda shari'a ta ce Allah kada ka jarrabe mu da san ɗaya daga cikin su fiye da Allah da manzon sa ko ci gaban addinin mu na musulunci. Allah muna roƙonka duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su, masu yi mana zagon ƙasa kuma Allah ta'ala ka yi mana maganin su. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan gari na mu. Allah ya ƙara masa albarka da sauran garuruwan na musulmai gaba ɗaya waɗanda suke neman addu'o'i a gare mu da namu duka. Allah ta'ala ya amsa mana. Allah muna roƙonka ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira. Allah ka raba mu da sharri duniya da lahira. فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.